القرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيمتم ونعمل بتار الخير دا البركنا أسبر دار اللهدي شدة دوة رمضان إدرى الشجبا حليت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya dace da 16 da watan uku miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadis da yake wannan unguwa ta Simitau a wannan gari na Jawa jamhuriyar Niger wanda yau shi ne darasinmu na shidda a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka ta suratu shura ajiya mun fassara aya ta 12 a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يوم الله يقدر ذا مفسر آية تشاءك لتشاهد لتشاهد يردر الله سبحانه وتعالى هنا فات الله سبحانه وتعالى يسني القرآن يذمت حجة لنا لا علينا أرم آية تشاءك سي الله يجي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
subhanahu wa ta'ala yake cewa shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wala tatafarraqu fi kabura 'ala al-mushrikin ma tad'uuhum ilayhi allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shara'a lakum min ad-din ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shara'a bi ma'ana farada Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku huwa mutane al-ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ma wasmin ad-din daga cikin ad-din kalmar ad-din ana nufin ad-dinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya farranta muku a cikin wannan addini mai tsari addini mai hikima, addini wanda yake karantarwa, yake aiki da karatu. Allah ce ma wasa bihi Nuha, abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi Nuhu wasiya da shi, wallazi auhayna ilayka, da kuma abinda muka yi wasiya zuwa gare ka kai annabin rahma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam. وما وصينا به ابراهيم تكون ابوند مكي وصيا والنبي الله النبي ابراهيم وموسى ده النبي موسى وعيسى ده النبي عيسى الله سبحانه وتعالى yana magana wa mutane baki daya wannan khitabin wa mutane ne baki daya Allah ce shar'a lakum ubangiji ya shartan ta muku ay farada Allah ya farlanta gare ku min addini a cikin addini wannan shari'a ta musulunci ce ta addini ne domin addini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala guda ne qur'ani ya tabbatar mu da wannan Allah ce inna ad-dina 'inda Allahi
al-islam
Allah ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam sanidin addini a wajen Allah shine addinin musulunci Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai san wani addini da ake cewa kristanci ba, Allah bai san wani addini da ake cewa yahudanci ba, Allah bai san wani addini da duk ake yi ba a duniya. Addini guda ne Allah ya san da shi, kuma ya yarda da a yi, ya ba da lamuni da dama har ya yi alkawalin tanada wa duk wanda ya yi wannan addini gidan aljanna, shi ne addinin musulunci. To Allah ce shara'a lakum min ad-dini, Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku, Allah ya sunnanta muku a cikin addinin musulunci. Ma wasa bihi Nuha, abinda aka yi wa annabi Nuhu wasiya da shi, wani abu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Nuhu wasiya da shi, shi ne kalma ta tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala ya da yi wa annabi Nuhu wasiya akan ya bi Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, ya kadaita Allah shi kadai, haka Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma haka Allah ya yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ce wallazi auhayna ilayka, da ma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka, saboda girmamawa ta'ziman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, girmama sha'anin manzon Allah, sai Allah yake isti'malin damiri a kansa baya kiran sunansa, saboda Allah yana ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wa ma auhayna ilayka, da ma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka, sai Allah ce wa ma wasaina bihi ibrahim wa kalla. Kalmar fari Allah ce ma shara'a lakum min ad-dini ma wassa, da aka zo kan manzansa ce wallazi auhayna, da aka zo kan annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa, sai Allah ce wa ma wassaina bihi, sai aka ƙara dogo wancan lafadin. To miye hikima balaghiyya a cikin wannan al'amari? Kawo fi'ili daban-daban game da wannan sha'ani. Suka ce ma wassa bihi Nuhan, da aka zo wallazi auhayna ilayka, ana son a yi ranki wa mutanen Makka domin su gano cewa Al-Qur'an na fa ba manzon Allah ba ne ya kirkira sa, wahayi ne Allah ya masa. Shi yasa Allah ya kawo wallazi auhayna ilayka, ba ce wa ma wassaynaka bihi ba, sai Allah ce wallazi auhayna ilayka, da abinda muka yi wahayi ta hanyar mala'ika muka turo zuwa gare ka, sai Allah ce da kuma abinda muka wa annabi Ibrahim wasiya da shi, da kuma annabi Musa da annabi Isa. To me yasa Allah ya keɓance wa'annan annabawa guda biyar, annabi Nuhu da shugaban halitta annabi Muhammad da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa? Malam suka ce saboda su ne ulul azmi na rusul, duk wani annabi a duniya wa'annan annabawan guda biyar sun fisa shan wahala a fagen da'awa. Duk da ka zo a duniya kana kira zuwa ga Allah ka yi wa'azi a matsayinka na annabi, wa'annan annabawan guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sun fi kowa wahala a cikin annabawa. Shi yasa Al-Haqaf Allah ya ce manzon Allah wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kai haƙuri irin yadda ma'abuta haƙuri suka yi haƙuri. Al'azama na nihin ahalul mashaqqa, kun suka fi kowa shan wahala. Allah ya ƙara ambatar su a cikin suratul ahzab, Allah ya ce wa idza akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minkum wa minan
nabiyyina
wa Ibrahim wa Musa
wa Isa
wa عيسى بن مريم
وأخذنا منه ميثاقا غليظا.
الله يقول وإذ أخذنا من النبيين كتنا يا النبي الرحمة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم لوكتن دا الله يدوكي يكاما يركي الكولي وأنبابة ومنك حكا الله يأي الكولي قريكا كي منذن الله ومن نوه كما الله يركي الكولي دا النبي نوه وإبراهيم كما النبي إبراهيم وموسى دا النبي عيسى وعيسى بن مريم كما النبي عيسى قلنا مريم وإن سوني أولو الأزم a cikin annabawa sun fi kowa shan wahala. Annabi Nuhu sai da kai shara an zuba masa yayi da'awa yace inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum istighara dika yayi yayi wa'azi da dare yayi da rana amma ina wa'azin bai yi amfani ba gare su. Annabi Ibrahim sai da kai ya bar gari wa mahaifinsa suka samu matsala kan da'awar da Allah ya aiko sa a kanta, sannan kuma ya gamu da kalubale kwarai da gaske da jarabawa. Haka Annabi Musa Allah ya hada shi da gwamnati mai wayar al'amari a duniya. Annabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su zama da mutane da su ga su da kokarin ibada amma babu karatu. Annabi Musa ga karatun babu ibada, Annabi Isa babu karatu amma kuma akwai kokarin ibada, saboda wannan nisa suka ci gona rike shi har ma suka rike su a matsayin da wa Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ya ce yayi wasiya wa innan annabawa guda biyar, to miye wasiyar Allah a kan su? Sai Allah ya ce an aqimud dina wala tatafarraqu. Wasiyar Allah shine akan su yi aiki da karantarwar addini kuma su tabbata akan karantar da tauhidi, kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Wannan shine wasiyar Allah gare su. Wasiyar Allah ta barin da Allah ya dukkanin annabawa shine an aqimud dina wala tatafarraqu fihi, su riki Allah da bauta kuma ayi bisa ilimi, ayi aiki ta hanyar karatu, domin aiki a addini baya yiwuwa ba karatu. Haka ne jama'a, yadda ka san duk yadda kake da kokarin bidan kuɗi in baka da jari akwai matsala ko? Haka ne, duk yadda kake da son kuɗi kana son ka rike mutuncin kanka, in dai baka da jari sai kaga ana kallo, kaga ana yi ana buga wasar, wasar tana buga ba da kai ba. To haka sha'anin addini, duk yadda kake da kokarin bautar Allah in dai baka karatu, to ana ji maka tsoron ka tashi kiyama baka da lada, ana ji ma tsoron ka tashi kiyama baka da lada, saboda addini ba yi sai da karatu. Da wannan ya ka fara wa manzon Allah, Allah ya ce kai karatu, kafin a ce manzon Allah yayi sallah, yayi tauhidi, yayi azumi, yayi zakka, Allah ya ce yayi karatu. Karatu shine farkon al'amari da kuma duk musulmi mai da mahantaki. To Allah ya ce an aqimud dina, a tsayar da addini, shi kuma addini bai tsayawa sai yi ne, sai an yi karatu. Idan ka ce kana son ka tsayar da addini to ba ka yi karatu ba, to kamar kana son ne kana son ka karayu ne da mahaukata, za ba ta mana fahimta, kamar mutum ne yake son ya ɗauki mahaukata a matsayin masu hankali, ba sai ko kuma ita ba. Duk yadda kake ganin mahaukawa, kake ganin hauka, to ba ka fahimci al'amarin sai ka bar da mahaukatan ba. Mahaukaci ne a gidan mahaukata aka yi musu zanen ƙofa, ana son a gano waye ya samu sauƙi a cikinsu, aka yi musu zanen ƙofa a gina, kowa yanzu yana ta kabura kai yana son ya fita. To akwai wani mahaukaci sai ya ja jiki ya zauna jekotin ya zauna, to bai kula da mahaukaci sai ya ce to kai wane baka son ka hita, kowa na ta ƙoƙarin ya hita. Ya ce kalisu idan hauka su kile da a hannunsa, makullin ya hannuna, kaga tabbacin su bisa bi su bisa rayuwa ke kan. To dina mutum yake so ya yi addini jama'a in bai karatu ba, wallahi alazim aikin banza zai yi, aikin banza zai, saboda ba wani abu a shari'a ta addinin Allah sai da Allah ya karantar da mu da zamu yi. Sallan nan ba kafin Allah ya ce wa sahabbai su yi sallah sai da Allah ya turo mala'ika ya fita da manzon Allah. aka koya mu shi annabin Allah ga yadda za ya yi, aka karantar da shi lokutan sallah, haka ne, sannan manzon Allah ya fara sallah. To cikin waye ya je makaranta kafin ya fara sallah ya tabbatar da sallah sai ta manzon Allah ce. Aikin hajji manzon Allah ya karantar kai, hatta mutum ya kwanta da iyalinsa sai da annabi ya karantar da mu ga irin abin da zaka faɗa sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun fahimta, to Allah ya ce an aqimul dina, a tsayar da addini, a yi aiki ta hanyar karatu, sannan kuma Allah ya ce wala tatafarraqu, kada a rarraba. Irin wannan jawabin na a tabbatar da addini a bauta wa Allah shi kadai, Ubangiji ya sha maimaita wannan a Qur'ani, na daga ciki Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, wannan an halike nan ko a anbiya ya afwa. Allah ya ce wa ma arsalna min qablika, ba wani annabi da musu Allah muka aiko gabanin zaur ka kai shugaban halitta annabi Muhammad, illa nuhi ilayhi, ba ce musu Allah mun yi wahayi zuwa gare sa mun aiko masa malaika ya karantar da shi annahu la ilaha illa ana, ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni inji Allah, da ka fa'budu ni Allah ni nafi cancanta da abota min, kuma ba a bauta wa Allah ba a yi karatu ba, ba a yadda za a yi ka bauta wa Allah ba kai karatu ba, sai za ka ga sahabbai sun fi kowa bautar Allah, musan dalili saboda sun fi kowa karatu a duniya. Duk da kai karatu kake da digiri da wacece, karatun da annabi ya karantar da sahabbai a jami'ar farko ta musulunci, wallahi sai an tashi kiyama ba wanda zai tara wannan karatu, dan su ba karatu ba zalla ne. Annabi ya karantar da su karatu, kuma an karantar da su mu'amala. To yanzu matsalar karatu ke da kai da mutane, amma ba mu da mu'amala. Ɗaliban yanzu akwai karatu, amma mu'amala sai kare na mutum. To su duka biyun ne Allah ya taimake su da shi. Haka Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah. Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli umma, na sha fada cewa maluman luga suka ce idan ka ga qad ta zo to tufil tahqiq, Allah ce wa laqad ba'athna, haqiqan musu Allah mun aiko fi kulli umma, a cikin kowace al'umma ta kowace zamani ne Allah ya aiko rasulan annabi, babu wata al'umma da ta zo a duniya ta wuce face annabi ya zo a cikin ta, babu wata al'umma, ba wani wuri da mutane suke zauna a duniyan nan da sunan ɗiyan annabi Adam sai da Allah ya aiko musu manzo daga cikin su don ya karantar da su. To kuma abin da yake cewa da su ani abudullah, ku bauta wa Allah, in aka ce bautar Allah ba a yi sallah kaɗai ba shine bautar Allah, a'a, ita ibada ta kashi kashi kashi. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala, Sheikhul Islam yake cewa idan aka ce al-ibada ita hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-af'al az-zahira wal batina, min al-af'al wal aqwal az-zahira wal batina, ita ibada suna ne kamar gari, suna ne wanda ya haɗe dukkanin wani abu da Allah yake so, kuma Allah ya yarda a yi sa cikin abin da zaka faɗa ko abin da zaka aiwatar a ɓoye ko kuma a fili, sunan sa ibada. Suna cewa ani ibudullah, to kuma babban ibada shine ka kaɗe ta Allah da bauta. To kuma yanzu kusan wata matsala da muke fama da ita mafiya yawan mutanen mu, wallahi alazim, su rabu da Allah tuntuni ba su sani ba. Yanzu ba nan cikin nan ga ƙasar nan ba, akwai mutane da dama da za ka dinga fira, musamman ma da 'yan ajiyar tasirar za su baka labari. Nan kusa ko take da sunan ka kama hanya za ka je kwanni, kunkuce ko wacece an samu wani malamin da tsirara yake, malamin tsirara bai da ma tufafi, kuma daga nan tawa ake cika a daidaitun ne da mata ana tafiya can wajen neman magani wajensu. Na hawa garin tsirara yake, wa zindik yake, zindikin arne. Kuma mutum da za ka kashe kuma zai je can ya dawo, kuma ka gana sallah da shi, yau mai amfanin sallar ka malam? Tintin ka rabu da Allah baka sani ba. Allah ya rufa muna asiri. To Allah yake cewa ani ibudullaha, suna can su ku bauta wa Allah, wajtaribu taghut, ku nisanci duk abin da ke taghut. Haka Allah ya ce thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa.
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وما كان
من المشركين.
الله ثم أوحينا إليك sai muka yi wahayi zuwa ga kai annabin rahma annabi Muhammad an ittabi millata Ibrahim hanifan. Allah ce kabi tafarkin annabi Ibrahim. Me yasa Allah yake kiran annabi Ibrahim? Saboda annabi Ibrahim yayi gwagwarmaya ta tauhidi tun yana karamin yaro, tun yana karamin yaro yake kira zuwa ga Allah, kuma a gidansu ya rabu da kowa saboda addinin Allah. Babansa da ya haife su ka samu matsala, babansa da duk mutanen sai ce inni bari'un mimma tushriku, na bar da duk abin da kuke bautawa wanda ba Allah subhanahu wataala ba. To annabi Ibrahim ya rike Allah da gaske har ba sai ta wahjurni maliya, yace ka take ka barna wannan lokaci saboda da'a wannan babansa ya kore sa. Amma duk da wannan bai sa yayi kasa a guye ba, ya ci gaba da karin mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wa ma kana min al-mushrikeen, shi annabi Ibrahim ya zama to cikin masu shirka ba. Sai Allah ya ce wala tatafarraqu, kada ku kuskura ku rarraba. Anan inji malamai suka ce Ubangiji yana jin hankalin al-ummar annabi ne akan su zama to tsintsiya madaurin ki daya, domin addinin Allah baya yuwa ba yadda za a yi a kama musulunci gudunmuwa da ci gaba matukar kowa yana daban-daban. Shi ya sanya ka lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka baya da matsala, matsalarsa da kafirai ce, amma da ya zo a garin Madina kafin ya zo ƙabilu daban-daban manzon Allah ya tarar. Ya isa ƙabilar Laraba guda biyu da Aus da Hajraj, ya iske cikin Yahuda ƙabila guda uku, akwai Banu Quraiza, akwai Banu Qainuqa, akwai Banu Nadir. Wa'ancan Yahudawa ne guda uku, biyu ne Larabawa. Larabawan ba sa shiga juna, fada suke yi da juna. Kai an taɓa wani yaƙi tsakanin su fara shekara 100 ana yaƙi, shekara 100 ana yaƙi, saboda abinda bai taka karayi karya ba, abinda bai kai wani abu ba. Tseren dawaki aka shirya tsakanin godiya da doki, masu godiyan sai suka tafi saman hanya bayan an sake su, sai suka tsoratar da dokin sai saki hanya, sai godiyan ta rigayi dokin. Wannan shi ne silar yaƙi shekara 100, shekara 100 ana yaƙi. Shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka, to sai Allah ya haɗa zukatan sahabbai mutanen Madina. Shine Allah yake ambata musu wa atasimu bihablillahi jami'an,
atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu,
wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum,
ni'matallahi 'alaykum idhan, wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daan fa ashaqqa bainakum
وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذوا منها.
واعتصموا بحبل الله جميعا, في ربو دا إجير الله باكي دا معنا كوريك لتاب الله, ريك لتاب الله شريك أبند لتاب الله كي كارن ترواه. Sai Allah ya ce jami'an baki daya, wala tafarraqu, kada ku kuskura ku rarrabu, wannan yayi can wannan yayi nan. Sai Allah ya ce da su wazkuru, ku tuna, id kuntum a'da, wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum, ku tuna ni'imar da Allah ya yi gabanin musulunci kafin zawar manzon Allah, ku tuna da kuke. Id kuntum a'da, a lokacin kuna makiyan juna, fa allafa baina qulubikum, amma ta dalilin addinin nan sai Allah ya hada zukatan ku, kuka zamanto ƴan uwa. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kuka wayi gari kuna ƴan uwan juna saboda wannan addini. Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, da kun zamanto a gefe na wutar jahannama, sai Allah subhanahu wataala ya tsirkar da ku daga wannan wutar. A shekara da Allah ya ce wala tatafarraqu, to Allah yana kiran mu ne baki daya akan annakunu mutawahhidina, mu zamanto wato tsintsiya madaurin ki daya. Shi ya sanya in ka lura duk cikin al'amari na ibada, usul na addini, sai da Allah hada al'umma baki daya a guri guda. Sallah aka shar'anta mana cewa farilla guda biyar da zaka dinga yi a wuri a dinga haduwa ida a masallaci anan fa akwai karantarwa hadin kai a ciki fa ba a yarda ba kai sallah a gidanka duk da in kai a gidanka tayi amma sai aka ce ka zo masallaci daga cikin hikimar akwai samun hadin kai da al'ummar annabi Muhammad duk da wannan sai aka ce bai wadatu ba wala Allah za a samu ungunne da dama ko kuma unguwa ta girma masallaci ne cikin unguwa sai aka ce kuma duk sati al'umma su hadu a juma'a daga cikin hikimar saboda ku zaman to masu hadin kai duk da wannan bai wadatu ba sai Allah ya ce duk shekara so biyu a dinga haduwa a fili ɗaya a dinga yin sallar idi saboda daga cikin hikimar a zaman to masu hadin kai azumi sai Allah ya tsaya duk duniyar musulmi gaba daya azumin watan ramadana guda ake yi gaba da duk duniya azumi daya ake yi ba wata kasar da ke azumin ta daban ana yin azumi ne cikin watan ramadana wannan akwai wani karantarwa na ittihadi a ciki aikin hajji sai Allah ya tsara cewa ana aikin hajji a cikin watanni guda uku a cikin watan karshen shawwal zulqa'ada da kuma zulhijja daga cikin hikimar jama'a akwai hadin kai yaƙi in za a tafi bayan kowa ta daban-daban cewa kai a haɗu a zamanto an haɗu sannan a tafi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai farsa da karantarwa shi kadai ba wallahi sai Allah ya tara masa sahabbai baki daya da Allah ya ga dama shi kadai zai wadatar zai karantar kuma kowa ya fahimta amma saboda an nuna cewa kana da bukata gare ka ina da bukata gare ka sai Allah ya ce mu zauna guri daya in ku ka kiyarda da wannan to kuma kana baka yarda ba cewa ubangiji ya tsara al'umma a haka Allah ya ce wala tafarraqu kad akusura arab a cikin al'amu cikin wasiyar da guda goma da Allah ya yi wa sahabban manzon Allah daga ciki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatatafarraqu bikum an sabili Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima tabbas wannan tafarki na addini shine hanyata Allah ce fattabi'uhu ku rike alkitabu was sunna wala tatafarraqu wala tattabi'u subula kada ku kuskura ku bi wasu kananan hanyoyi wanda ba littafin Allah da sunnar manzon Allah ba yace in kuka yi wannan sai tarba ku da hanyoyi na daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana wani layi ya ja wani tire sai ya ja wasu ɗan layuka a gehensa sai ya ce wannan shine hanyar Allah madaidaiciya wannan kuma su ne ɗan ƙananan hanyoyi daga cikin abin da annabin Allah ya cewa inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha Allah yana son abu guda uku Allah ya yarda da ababe guda uku su dinga wanzuwa a tsakaninmu kuma Allah yana kiyamar mu yi abu guda uku Allah yana son mu yi ababe uku kuma Allah yana kiyamar muna yin abu guda uku daga cikin abin da Allah yake so mana shine ku bauta wa Allah shi kadai kada ku kuskura da Allah da wani abin bauta sannan ce kuma idan Allah ya kora mutum jagorancin ku dinga masa nasiha amma na sace kuma ku hadu a tafarkin Allah kar ku rarraba ku hadu a tafarkin Allah kar ku rarraba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya a shari'a cewa duk wanda ba tafarkin Allah ya cikin jama'a to za a yi kashe shi yace la yahillu damu mari muslimin muslimin illa bi ihda thalathin bai halitta a zubda jinin musulmi sai in yayi abu guda uku annasu bin nafs in mutum ya ga shari'a kashe sa wa sayyidu zani da mutum mai aure kuma yana yin zina sai ce kuma wa tariku dinihi al mufariqu lil jamaa wa tariku dinihi al mufariqu lil jamaa da wanda ya bar addinin sai ya rabu da al'ummar manzon Allah annabi ce alaikum bil jamaa ina horon ku zamanto cikin al'umma fa inna yadallahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da al'umma to jama'a Allah ya hana rabuwar kayu babu kyau ba kyau an rabu ba ta da kyau kuma daga cikin abin da ya kawo mana matsala a duniyar yanzu musulunci ke ta tanganniya bai da tagaja a duniya shine rabuwar kayu na al'ummar musulmi rabuwar kanu yana sanya al'umma ta daidaita kaji abin da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa Allah ya ce falata wala tanazu fa tafshalu wa tadhhab rihum kada ku kuskura ku dinga jayayya in kuka zama to kuna jayayya fa tafshalu
to za ku samu fashi, za a yi samu ya shuye, za a lalace, kuma ƙarfin da kuke da shi sai ya abin nan sai ya tafi, sai da mato babu da izda, babu da wani ƙarfi a duniya. Allah ce inna allazina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Kaga wanda suka raba addinin su, suka zama to kungiyoyi, bangaye ja nashi tawaga, wanda ya ja nashi tawaga. Allah ce kaifa annabin Allah baka da alaka da su, ka bar ranta da duk wata kungiya ba ta Allah ba ce, ita kuma kungiyar Allah kullun tana kira zuwa ga hada kai. To jama'a, wai me yake kawo sabani da kuma rashin jituwa da mara rabuwa a cikin addini? Malamai suka tauna kamar haka, suka ce daga cikin abin da ke kawo kaga al'umma ta kasa zama kuru a daidaita, a yi mubaya'a wa shugaba ɗaya, kowa ya yarda ya aminta shi ne shugaba, yanzu abin ban haushi, abin ban takaici ƙasar nan. Babu wata ƙungiya ta musulmi da kowane ɓangare da take da shugaba guda tsayayye, babu shi, babu. A ƙasar nan ni da ban san wata ƙungiya ba ta musulmi ta kowane ɓangare da take da shugaba guda wanda in yi magana ce kowa shi fito, wallahi za a fito, babu shi, babu wannan abu. Wanga ya ja nashi an yi mai arete, ka fa ka gurta ke su ba, ka ja naka ai maka arete kinka, kai ma wanga da ɗan arete ki ne, shi ma wannan ƙungiya ce, akwai wata ƙungiya wa mambur da biro masu cika ba, wallahi mambur da biro masu da ba su cika ba, shugaba ɗaya gare ce. Akwai wata ƙungiya ta addinin nan ƙasa, shugaba ɗaya gare ta babu kowa cikin ta. Allah ya rufa mu na asiri. To daga cikin abin da ke kawo saɓani da kuma rabuwar gano, a so ce na farin al-ghurur bin nafs, mutum ne ya dinga ruduwa da ransa da kansa, wal ijabu bin ra'ay, da kuma watan yana mawa kadda yana ganin cewa shi wani ne, ai ni nayi karatu, ni na je jami'a, ku haƙuri yan jami'a, ni nayi kaza, ni nayi kaza, ba shi ba ne. Na rantse da Allah akwai wanda bai je jami'ar ba, amma karatun da ya karanta da kai da wanda da kai da jami'ar gaba daya, ba duka ba, da wasu da katirin sai a zo da kusa karanta da ku, wallahi wasu usaimin an bashi jagorancin jami'a, ko ba bashi ba, Madina aka bashi, amma bai taba karatun boko, bai taba karatu ne zalibi wannan, sai dai rike rattar na jami'a, rattar gaba daya na jami'a a Madina, amma bai da takarda wannan ko sharatul itra'iyya, bai da ko certificate, kuma shine rattar na jami'a gaba daya. Ya cancanta, ya cancanta, ya yi karatun kuma sun yadda ya cancanta, kun fahimta? Wani fa'in al-ghurur bin nafs, mutum ya dinga ɗaukar kansa wata tsiya. So tare malamai su suna ce mana hubbu zuhur qabla zuhur yamna'u zuhur, son a san ka tun kafin lokacin da ya kamata a san ka yana hana a san ka, son a san ka tun gabanin lokacin da ya kamata a san ka yana hana a san ka. Jira cikin ɗaliban ilimi abin da ke gudanmu shi ne gaggawa cikin al'amari, gaggawa sai ga mutum kawai shekara ɗaya biyar ya zo shekawa gabar ya zamanto tarihi wa salafan lil akharina, kawai an shure da shi, an wuce, an kare da shi, kamar ba ka lam taghni bil amsi, kamar ba taɓa yin sa ba a duniya, kuma lokacin da al'umma take da buƙatarsa, lokacin ana da buƙatarsa. Abu na biyu daga cikin abin da ke kawo rarrabuwar Kano shine su'un zan bil ghaib wal musara'atu ila ittihamihi bi ghairi dalil, kokarin nuna zuwa mutane. Yanzu ɗaliban ilimi sun fi kowa matsala a cikin rayuwa, ɗalibai na addini ba na boko ba, ɗaliban ilimi na addini wallahi al'azim sun fi kowa matsala a rayuwa, sun fi kowa mummunan zato. To su'un zan bil ghaib, ka dinga mutum mummunan zato, ai wane kaza, wane kaza, wane kaza, wane kaza, wane kaza, sannan kuma ka dinga tuhumar mutum ba dalili ba, wannan daga cikin abun da ke kawo in na gano cewa kana tuhuma ta babu dalili, sai ka kawai na hatsanye ka haka kawai shikenan, daga nan kuma sai kiyaye da adawa ta wanzu. Abu na uku shine hubbul zat wattiba'ul hawa, son kai da kuma son zuciya, kowa so yake shi a ji shi kawai, son kai na daga cikin abun da ke kawo. Yanzu ai wasu kungiya a nan ƙasar ba a jima suka rabu ba, muna fatan Allah ya daidaita ababen, an ta tafiya shari'a, an ta yi ƙarshen al'amuran, bai dole sai da aka rufe, saboda son kai da son zuciya ya yi yawa, kowa gani yake wane ce take zama to shugaba ko kowa yana ganin ni na ganin kasar jarta arama da wannan yana ganin Jabir ne to tunda mun kasa haduwa sai kowa aka rabu to kai rike arama kani rike Jabir kina shi ne sai a ta yi amma ba za a yi maslaha ta al'umma ba me zai kawo al'umma ci gaba a'a to tunda wane yana so ni kuma ina son wani to ina tare da shi arabun to wannan yasa aka tarabuwa har muka kai kungiya sun kai dari da wani abu na addini a kasar nan daga cikin kuma abin da ke kawo wannan sarrai akwai son shugabanci daga cikin abin da ke haddasa rarrabuwa son shugabanci da kuma hasada idan ta yi ta mamaye zuciya Allah ya kare mu abu na hudu daga cikin abin da ke kawo rarrabuwar karu jama'a shine at-ta'assub bil aqwal al ashkhas wal madhahib wa tawa'if shine ta'assubanci da maganganun wasu malamai da ko mazhaba ko kuma wata ta'ifa wata hanya shi ba yanzu wani duk in ba fiqhun malika ce masa in ba ka ce masa maliki ya ce ba to ho ba zai yarda ko hadisi ga musu na manzo Allah ba zai yarda ba saboda shi kuma ya dauka daga maliki an kai karshe shikenan kawai to tunda an nuna masa gashi hadisi ne sarihi daga manzon Allah sai ka safa inta wani a'a to tunda wani ne ya faɗa ni kuma da wani ba kungiyan budai ba sai ji kawai baya jin wannan abun Allah ya kare mu abu na biyar kuma na ƙarshe daga cikin abun da ke kawo rarrabuwar kayan jama'a shine al-asabiyya lil balad aw iqlimin aw hizbin aw jama'atin aw qa'idin akwai ta'assubanci da gari ci ai wani ba dan tawo bane ji magana wai wai ba dan tawo bane to wa aka aiwa cikin ta da tawon wai wani ba dan kaza bane ai wani ba bahaushe bane akwai wata kungiya ta addini ta samu matsala a kasar nan aka ce ai shugabanta ba bahaushe bane ba bahaushe bane to shi annabin bahaushe ne to cikin abin da ake bukata wanda zai gabata zai kawo ci gaba wa al'umma to ta'assubanci da gari ko jiha ce to in ba jihar mu ba in dai ba jihar mu bace to kawai ba mu yi mu ba guza mu ba mu yi ko kuma a'a in dai ba kungin bace za a baiwa kaza to ba mu yi ko in ba jama'an mu bace ko kuma in ba shugaban mu bane zai shagoranci takar duk ba za mu tafi ba wannan kuskure ne Allah ya kare mu Allah ya ce wala tafarraqu fihi kadu kuskura ku rarrabu a cikin addini sai Allah ya ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi yayin yauni abin da kuke kira mushrike zuwa gare su na azu a bauta wa Allah shi kadai a rike Allah da bauta ga wanda fa bai da imani Allah ya ce abu ne mai yauni mutum ya rabu da abin da ya tsaye kakansa da iyaye suna yi kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi abun mai girma ne mai yauni ne ji Allah abin da kuke kira mushrike zuwa gare su sai Allah ya ce Allahu yashtabi ilayhi man yasha shi fa Allah shi ne wanda yake zabar a cikin halittunsa shi Allah shi ke zabar wanda ya so da wannan shari'a Allah shi ne wanda yake zaba zuwa gare sa wanda yake so hanyar annabtaka Allah ne yake zaba malinta Allah ne yake zaba shugabanci Allah ne yake zaba duk wani abu na rayuwa in ka ji an ce wani tafi wallahi Allah ne ya zabe ka jama'a mun fahimta gida zai gani an yi cuku-cukun zaɓe an yi arangozon ƙuri'a ko an yi ko ba a yi ba tunda Allah ya rubuta shi ne shugaba ko kowa bai zaɓe shi wallahi ya zo shugaban ƙasa shikenan Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u Allah shi ne wanda yake zaɓen wanda ya ga dama ina fatan mun fahimta wannan ya zo ministan Allah ne ya zaɓe sa ba wani langubura da ake ba wata dogon hannu Allah ne ya rubuta tun kafin ya zo duniya wannan sai ya shugabanci da kuma wallahi ko da na kwana ɗaya ne sai ya yi ko na kwana ɗaya ne sai ya yi tun da Allah ya rubuta sai ce wai hadi ilahi mai yunib kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana datar da wanda ya koma zuwa gare sa ya mai da al'amarinsa Allah na datar da shi da aiki na gari idan ka ga mutum yana nagartaccen aiki yana aikata ayyuka nagartattu to wannan dacewa ce daga Allah kuma alama ta cewa ya mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'a al-'ilmu baghyan bainahum wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman la qudiya bainahum وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
الله يجزي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بصر الربوبة. Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda kamar da Imam Al-Qurtubi ya hakaito a cikin tafsirin sa yace wannan ayar tana magana akan Quraishawa mutanen Makka. Allah ya ce wa ma tafarraqu ay wa ma tafarraqa al-mushrikun billahi fi adyanihim fasaru shi'an wa ahzaban illa min ba'di ja'ahum al-'ilm wa qamat al-hujjatu alayhim. Allah ya ce mushrikai basu rarrabu ba a cikin addinansu, wannan ya kama wannan dariƙar, wannan ya kama wannan ƙungiyar, suka zama to ƙungiyoyi ɓangare-ɓangare ba ce sai bayan ilimi ya zo musu. Wallahi duk wata al'umma da ta rabu ta san cewa Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'a, sun san wannan fa ayar, sun san ta, sun san ma'anarta, kuma sun san fassararta da kyau, kuma sun san maganganun malamai a ciki, kuma sun san hadarin rabuwar kanu, kuma sun san amfanin haɗin kan. Ba wata ƙungiya ta addini a ƙasar nan da ta rabu ba ce ta san abu da wannan ayat take nishi. To wannan kuma wani murmushin koyi ne da Yahudawa, Allah ya kare mu da mushrikai. Allah ya ce wa ma tafarraqu mushrikai ba su rarraba ba a cikin addinansu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan, ba ce sai bayan ilimi ya zo musu, bayan Allah ya aiko manzo, ga littafi an ba su, ga hujjoji, sai kuma saboda tsabar zalunci da kuma cewa annabin da aka turo musu ba shi suka yi tsammani ba, tunda su Yahudawa sun yi tsammanin Allah ya turo annabi ba Yahudi, sai Allah ya tashi cikin Larabawa, to wannan abu sai sanya zalunci kuma keta ta shiga cikin zuciyarsu. Wannan shine dalilin Allah ce bayan sun samu dalili ga hujjoji, ga annabin ya zo, amma kuma sai suka rarraba, kuma duk da ana kira zuwa ga haɗin kai, sai Allah ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika, ba dan da wata kalma da ta gabata daga wajen ubangijinka ba, to wace kalma ce? Ita ce kalmar Allah subhanahu wataala, Rasul ce ai kalimatul lahi allati qada biha wa qaddar, kalmar da Allah ya hukunta kuma ya kaddara, abinda Allah ya hukunta kuma ya kaddara, Allah ya hukunta duk abinda zai faru a duniya, kuma ya kaddara, ya zartar da abubuwa tun gabani yayi halitta. Shugaban halitta annabi Muhammad yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala farkon abinda Allah ya fara halittawa a duniya alƙalami ne, gabanin Allah ya yi sama da ƙasa, cikin duk halittun Allah gaba ɗaya abinda Allah ya fara halitta alƙalami ne, da Allah ya yi alƙalami sai Allah ya ce masa uktub, alƙalami rubuta, sai ya ce wa Allah ni zan rubuta, sai Allah ya ce rubuta duk abinda zai faru a duniya. Malam Jabir, wannan zaman da kake yanzu tun gabanin a halitta sama da ƙasa an rubuta za ka zauna ana ana karatun nan da kai, wallahi an riga an rubuta, yanzu ba shi wani ana can an rubuta ba, shina can suna ta gardama, wallahi lazim shi iya abin da aka rubuto bai ke nan. Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, wani yana can shi kawai a azumin nan giya yake sha maka, Allah ya riga ya rubuta duk abin da zai faru a duniya, nawa za ka karɓa Allah ya rubuta, nawa za ka ci Allah ya rubuta, bi za ka duk an rubuta. To wannan shi ne kalimatullahi, wanda suka yi saɓani game da suka ce nan wannan ayar ta nufi abu guda biyu, ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukunci ba a duniya a kan mutane za su yi zama wani ɗan lokaci har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo musu, ba dan da Allah ya sanya ma duniyar lokaci ba, cewa su tuna ne au sabuuna alamar manzon Allah kenan ko, sannan kuma za a je kiyama, to da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da azaba saboda ƙetare iri ya yi wa cikin al'amari, saban Allah ya waita yake ta yi, amma tunda Allah ya yi alkawarin cewa za a mutu za a je kiyama, sai Allah ya jinkirtar da azabar. Ko suka ce a'a, Allah subhanahu wa ta'ala ba dan da ya sanke za a yi hisabi ba a inin alkiyama, da tun nan duniya Allah ya halakar da su. Salatu wa innal ladina urifil kitaba tabbas wa inda aka baiwa gadin littafi alkitabu na ala nihin at-taurati wal injil, at-taura da injila wa inda aka bar ma littahin at-taura da littahin injila min ba'dihim bayan shudewar annabawansu Allah ce da fi shakkin minhu suna cikin kankanto shakka a cikin wannan abin kuma murid suna ba su zargi a game da wannan abin ولولا كلمة سبقت من ربك بعدن da wata kalma ta gabata daga ubangijinka ba ila ajalin musamman zuwa ga wannan lokaci da Allah ya sanya mutane zasu yi a duniya la qudiya bainahum da Allah yayi gaugawa musu azaba wa illal ladina uritsul kitaba min ba'dihim lalle wa inda aka baiwa gadal litabi bayan shudewar su Allah ce la fi shakkin suna cikin kankanto game da imani da addini kuma Allah yake cewa muribu suna masu sabani kuma abun zargi sai Allah ya ce lika fadu zuwa ga wannan shari'a da Allah ya yi annabawa wasiya ta abauta wa Allah shi kadai anisanci duk wani abin bauta wanda ba Allah ba kuma a zaman to tsintsiya madaurin ki daya kai annabin Allah fadu kai kira zuwa ga wannan ka kira mutane zuwa ga su bauta wa Allah shi kadai su raba kasu duk bautar wani abu wanda ba Allah ba kuma su yi kokari su zamanto tsintsiya madaurin ki daya sai Allah ce wastaqim kama umirta ya annabi rahma annabi muhammad wastaqim kami uka daidaitu kamar da Allah ya umarce ka ka zamanto irin yadda Allah subhanahu wataala ya umarce ka akai wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son zuciyar duk wani mai son zuciya son zuciyar mushrikai akan cewa su zo a danyi a rage wasu ababe Allah ya ci kai wannan wala tattabi ahwa'ahum ai masu shakka game da ahwa'ahum annabin kafirai masu shakka game da sha'anin Allah subhanahu wataala kuma suka karkace mu addinin Allah Allah ya ce karka bi son zuciyar su domin mutanen maka sun nemi da manzon Allah yazo ya bauta wa abin da suke bauta mai suke bauta ma su ma sai su zo su bauta ma Allah sai ai 50-50 ana bara ana karuwa annabin Allah ya zo ya dinga bauta ma abinda suke bauta ma ya dinga ya rike bautar sa na Allah amma ya dinga bauta wa abinda suke bauta ma kuma su ma za su bauta ma Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su rike abin su na bauta shine Allah ya ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ya ayyuhal kafirun
ce da su ya ku taron kafirai ni ba bazan bauta wa abin da kuke bauta ma ba kuma ba za ku bauta wa abin da nake bautawa ba bazan fayyarda in bauta wa abin da kuke bautawa ba kuma ba za ku bauta wa abin da nake bautawa ba ku rike addinin ku na shirka ne rike addinin na tauhidi ba a yi biyu in dai za ka yi kai daya amma ba a hadawa a yi biyu shine Allah yake cewa ka ce wala tattabi'a hawa'ahum kar ka bi son zuciyarsu wa qul ka ce amantu bima anzalallahu min kitab nayi imani duk abinda Allah ya saukar na littafi wani littafi ai al-kutubus samawiyya baki daya duk wani littafi da Allah ya saukar ka ce ka yarda shi kuma haka ake son musulmi yayi imani duk wani littafi kada ka yarda ka kafir cewa injila kada ka kafir cewa at-taura kada ka yarda ka kafir cewa zabura su ake dukkan imani da su amma kuma aiki da qur'ani zaka yi aiki wa qul amantu bima anzalallahu min kitab kace nayi imani abinda Allah ya saukar na littafi wa umirtu li a'dila bainakum, idan wani abu ya taso koda ba addinin mu dai da ku ba, Allah ya umarce ni da zaman to mutum mai gaskiya mai adalci a tsakanin ku. Wannan ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an taɓa wani abu tsakanin bayahude da kuma musulmi, aka zo musulmin ne bai da gaskiya, manzon Allah ya baiwa bayahudan gaskiya saboda addinin adalci ne. Wala yajrimannakum shay'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, din da kake baka shiri da mutum in yi abun kware ka fada, shi yasa dai abun da ke fada daga cikin abun da farasa shuka mun na munafici ko ba mu cika yin insaf ba cikin sha'anin kasar mu wallahi. Shi ga suke mutum dan yana siyasa yana farti kaza, ba su bake mulki, su wane ke mulki? Duk abin da za a yi na alkhairi malam Jabir bai gani, saboda ba fartiki su bane ke mulki. Duk abin da za a yi bai gani an yi aikin kwarai. To in an yi ka faɗa, an yi inda aka yi na gaskiyan ka ce gaskiya ne, abin da aka gano ka ce kuma ba kuskus ne shikenan. Shi ne insafi. Wa umirtu li a'dila bainakum, Allah ya umarce ni na zamanto mutum mai gaskiya mai adalci a tsakanin a cikin hukunci. Duk abin da zan hukunta ya zamanto adalci ne zane shi. Sai ce Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah shi ne ubangijina kuma shi ne ubangijinku, dan baku ne ubangiji wanda ba Allah ba. Lana a'maluna, ladar aikin da muka aiwatar a duniya in aka je kiyama Allah zai ba mu ita. Abinda muka aiwatar, mun yi imani da at-taura, mun yi imani da injila, kuma ga al-qur'ani, kuma duk mun yarda da su, to Allah zai cika mu ladar mu. Walakum a'malukum, ku kuma abinda kuka aiwatar wa Allah zai ba ku ladar kan lada ce ma. La hujjata bainana wa bainakum, babu wata sauran jayayya tsakanin mu da ku, ba sauran jayayya tsakanin mu da ku, ba a yi zama tsaya mana husuma ba. La hujjata bainana wa bainakum, babu wata jayayya ta sauran tsakanin mu musulmi da ku kafirin Kirista, babu wata. Iyaka mu gaya muku ne, ku baro addinin Annabi Isa, ku dawo ku bi shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai kamar rayuwa ce ta siyasa, idan aka ce wane ya ci mulki sai ba ku shiri da shi, saboda Allah da in kana adawa da shi da kai da shi wa zai shiga cikin tashin hankali, ya san kana yi bai ma san kana yi ba. La hujjata bainana wa bainakum, ba wani sauran jayayya tsakanin mu da ku a ta musu. Allahu yajma'u bainana, ubangiji shine wanda zai hada mu tsakanin mu. Allah zai hada mu, ya hada ku a wuri guda a ranar tashin alkiyama. Kuma wallahi sai an yi hisabi, Allahu yajma'u bainana, Allah zai tara mu gaba daya yaushe kenan a inin alkiyama, a ranar Allah zai nuna musu gaskiya gaskiyarsu. Yajzi Allahu sadiqina bisidqihim, Allah ya satanka masu gaskiya bisa riko da gaskiya kuma da aiki da gaskiya. Duk wanda yake gaskiya a duniya ya shawo mun gaskiya, idan aka je kiyama Allah zai satinka masa bisa abinda ya aiwatar. Sai ce wa ilaihi al-masir, kuma zuwa ga Allah ne makoma take. Allah zai saka ma kowa da duk abin da ya dace da shi, Allah zai saka ma kowa da duk abin da ya dace da shi, abinda ka aiwatar. Faman ya'mal mithqala dharratin
khayran
Allah ce faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, duk wanda ya aiwatar da aiki na alkhairi daidai kwarar azzarra, Allah ce idan aka je alkiyama sai ya gansa. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, kuma wanda ya aiwatar da aiki daidai kwarar azzarra na sharri, Allah ce wallahi zai gansa. Ashe wannan ayar jama'a tana karanta da mu abu kamar haka. Abu na farin shine mu yi kira zuwa ga addinin annabawa, suka kira zuwa addinin annabawa, suka kira akai wanda shine manzon Allah yake kira zuwa ga akansa. Mu yi addinin annabawa shine a bauta wa Allah shi kadai, a karantar da mutane tauhidi da aqida, a nuna mutane su san waye Allah, sannan kuma a nuna mutane muhimmancin haɗin kai da kuma hadarin rarrabuwar kanu, sannan kuma a raba mu raba kanunmu da son zuciya, kuma kowanne mu yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan mu zamanto masu insafi wa junanmu, mu zamanto masu adalci. to yanzu insafi da adalci yayi karanci a cikin al'umma, ba ma wa juna adalci. Wani fa in labari zai bayar wala ya ce kaza, wallahi saboda rashin adalci abinda ka faɗa ba shi zai faɗa ba. Shi kuma rashin adalci ne da zalunci ka faɗi abinda mutum bai faɗa ba, kai masa zalunci, ka zalunce sa. Kuma idan aka je alkiyama ina mai rantsuwa da Allah duk abinda ka faɗa akan mutum ba daidai ba, wallahi al'azim in aka je kiyama sai Allah ya muku hisabi akai. Ka zargi mutum kana faɗin maganganu da kansa ba daidai ba, kayi gibas, kayi gigararsa, kayi kaza, kayi kaza, to in aka je kiyama sai Allah ya haɗa ka ga ka gashi, Allah ya ce mai meta, Allah ya rufa mana asiri. Shi yasa rayuwar duniya mai sauki ce jama'a, ka sa Allah gaba, ka ci gaba da addu'a komai ba a yi wallahi. Kar ba kana duk maganar mai magana da surutun mai surutu, i aiki Allah aiki yake so, eh sahabbai aiki ne suke Allah ya yabe su, ba surutu ba wallahi. Sahabban annabi da aiki ne Allah ya yabe su, ba surutu ba. In surutu ne sai Allah ya kawo yan jarida gaba, amma da ke aiki ake so, aiki ake so, to sai Allah ya yabe su a kai. To Allah ya bamu damar yin wannan. Sannan kuma ana karantar da mu nisantar cece kuce so da yawa, musamman ma ɗaliban ilimi, wasu ma ɗalibai ba su da alaƙa da karatu ta nesa. Na daga cikin abin da ke ɓata wa malamai masu karantarwa da rai, sai mutum ya kira ka ce wallahi malam gardama ta muka yi muka ce kaza, gardama ce ake kuma kuma kiran malam. To Allah ya ce la hujjata bainana wa bainakum, ba wa sauran gardama, kawai ku je makaranta kawai, mu haƙurin mu ta karatu za mu gano gaskiyar al'amari, shikenan kawai jama'a, ko ba ka bane. A ci gaba da karatu in Allah da za a gano gaskiyar al'amari, Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Kuma ƙarshen al'amari dai wajen Allah za a kuma, kuma aka ji Allah hisabi za shi muna, to muna fatan Allah muna hisabi hisaban yasira. Abinda mun ka faɗa mun so gaskiya, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna, Allah ya karɓa mana abinda muke aiwatarwa na watan aikin Ramadana, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana cikin bayunsa intattu, kurakuranmu Allah shi yafe muna, Allah ka ji tausayinmu ka gafarta muna, Allah ka sanya altuna ce makomarmu. Subhanaka Allahumma bihamdika, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.